sashin Hausa na Muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masararo, assalamu alaikum, da fatan ana shan hantsi lafiya. Baba Yakub makiri ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki. Muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shiri na hantsi na yau Litinin 6 ga watan Fabrairu shekarar 2023. A cikin shirin za ku ji cewa Ansaruddin At-Tijaniya, da ke zama uwar kungiyoyin ɗarikan Tijaniya a Najeriya, ta yi Allah wadai da buɗe wuta akan tawagar Tijaniyawa daga Najeriya a Burkina Faso da ke kan hanyarsu zuwa birnin Kaula a Senegal. Muna kuma ɗauke da shirin zaurin matasa da Nasiru Adamu Ali Kaya zai gabatar. Akwai kuma sharhin jaridun Najeriya da Babangida Jibrin zai kawo mana. Amma yanzu sai a gyara zama domin shan labaran duniya a kashin farko.
Assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Afirka ta Kudu ta samu mutane biyu da aka tabbatar sun kamu da cutar kwalara da aka shigo da ita daga ƙetare, kamar yadda ma'aikatar lafiya ta faɗa jiya Lahadi yayin da ta yi kira da a kiyaye. Waɗanda suka kamu mata ne 'yan uwan juna da a watan Janairu suka je Malawi, inda cutar kwalara ta ɓarke tun shekarar da ta gabata da ta yi sanadin mutuwar mutane sama da 1,000 zuwa watan Janairun da ya wuce, wanda shi ne adadi mafi girma da aka samu a ƙasar. A cikin wata sanarwa da ma'aikatar lafiya ta fitar ta ce, dukan majinyatan suna da alamun bayyanar cutar yayin da suka koma Johannesburg. An kwantar da ɗaya daga cikin makusantan majinyatan a asibiti a ranar 4 ga watan Fabrairu, yana gudawa da rashin ruwa a jikinsa, kuma ana ɗaukar shi a matsayin wanda ya kamu, in ji sanarwar. Ta ƙara da cewa sakamakon gwaje-gwaje da aka yi a ɗakin gwaje-gwaje bai fito ba. Kamfanin dillancin labarai na Turkiya ya ce an kama mutane 15 da ake zargi da alaka da kungiyar IS mai tsatsauran ra'ayi, bayan da ofisoshin jakadancin kasashen yamma suka kwashe kwanaki suna gargadi dangane da batun tsaro. Kamfanin dillancin labarai na Anadolu ya samu wata sanarwa da 'yan sandan Istanbul suka fitar, ya ce an tsare kungiyar ne bisa zargin shirin kai har-hare kan karamin ofishin jakadancin Sweden da Netherlands da ke Istanbul da kuma coci-coci da majami'u. Amma 'yan sanda sun kara da cewa ba za su iya tantance wata barazana kwakwara kan wuraren ba. A cikin wannan makon ne wasu gungun kasashen yammacin duniya suka rufe ofishin jakadancinsu da ke Istanbul na wani ɗan lokaci saboda matsalolin tsaro. Jami'an kashe gobara suna ta fama da barkewar gobarar daji da dama a ƙasar Chile jiya Lahadi, inda suke neman shawo kan ɗaya daga cikin bala'i mafi muni a ƙasar a tsawon shekaru, yayin da adadin waɗanda suka mutu ya ƙaru zuwa aƙalla 24 tare da jikkata wasu kusan 1,000. Ana shirin karɓar taimakon ƙasa da ƙasa jiya Lahadi daga wasu tsirarin ƙasashe da suka yi alƙawarin samar da kayayyaki da suka haɗa da jiragen sama da ƙwararrun tawagar masu kashe gobara, yayin da gobarar dajin mafi muni ta ƙona dazuzzuka da filayen noma a yankuna 3 da ke kusa da tsakiyar tekun Pacific na kudancin Amurka. Gwamnatin shugaba Gabriel Boric ta sanar da ayyana dokar ta ɓaci a kudancin ƙasar, da mafi yawan ƙauyuka ne a yankunan Bayo-Bayo, Noble da kuma Araucania, don gaggauta kai kayayyakin agaji. Gobarar ta laƙume kusan hekta 270,000 ko kilomita 1,040, kamar yadda jami'ai suka faɗa jiya Lahadi, ko kuma wani yanki da ya kai girman jihar Rhode Island ta Amurka.
An jima kadan Baballe zai sake shigowa da cigaban labaran duniya. Amma kafin nan, ƙungiyar Ansaruddin At-Tijaniya da ke zama uwar ƙungiyoyin ɗarikan Tijaniya a Najeriya, ta yi Allah wadai da buɗe wuta akan tawagar Tijaniyawa daga Najeriya a Burkina Faso da suke kan hanyarsu zuwa birnin Kaula na Senegal. Babban sakatarin ƙungiyar a Najeriya, Alkasim Yahaya, ya ce haka kawai sojojin Burkina Faso suka tsayar da ƙwamban motocin suka zaɓi waɗanda suke so a tawagar suka yi musu kisan gilla. Nasiru Adamu Ali Kaya na ɗauke da ƙarin bayani.
Wayannan sojoji da yawa sun fito patrol kawai ga motocinsu suna gani, sun san daga ƙasar da suka fito suka zaɓe wayannan zaɓewa suka halbe suka kashe su a wurin.
A nan Ansaru ta buƙaci Majalisar Ɗinkin Duniya, Ƙungiyar Raya Tattalin Arzikin Afirka ta Yamma ECOWAS da sauran gwamnatoci su duba wannan kisan gilla don bin kadun waɗanda aka kashe haka kurum. Alkasim Yahaya ya ce za su mika takardar korafi ga duk sassan da suka dace don hukunta waɗanda suka yi kisan da kuma biyan diya ga iyalan marigayan.
Lalle muna kira da babban murya, muna kiran gwamnatin tarayya da na Burkina Faso da kuma kungiyar ECOWAS da United Nations da dukkanin kungiyoyin kare haƙƙin bani adam, ce bil adam, cewa lalle haƙƙin waɗannan mutane ba zai tafi haka nan ba. Lalle ba za a zubar da jinin su haka nan ba kamar yanda ake musu kashin kiyashi. Saboda haka lalle waɗanda suka aikata wannan ta'asan tun da gwamnati ta sani, ta san lokacin da suka fita, ta san wannan operation din mutanen burudin sun sani, takaddun mutanen nan sun tabbatar da su kafin su wuce. Saboda haka lallai a gano inda suka yi wayannan ta'asan, kuma lallai a dauki mataki akan su, saboda ba za a kyale haka nan ba, a zauna cewa ana kashin mutane kashin gilla, cewa ba abin da ake yi.
Ansaruddin Tijjaniya ta ce san hakan bai taba aukuwa ba a baya. Dan Tijjanawa kan shiga mota da takardunsu na shaidar tafiya su je Kaulaha a Senegal ziyara ba tare da samun cikas ba. Da na tuntube shi, minista ma'aikatar wajen Najeriya ambasada Zubairu Dada ya ce tabbas za su bi kadun marigayan.
To shakka babu, mun so mu ji wani abu mai kama da haka, amma ba mu samu ba a hukunce. Amma abin da zai faru shi ne ko da suke mun ji daga wata majiya, insha Allah za mu bincika, kuma in wannan abu ya tabbata gaskiya, to insha Allah ko Najeriya za ta dau mataki. Domin sanin kowa ne, Najeriya ta kudura aniyan kare rayuka da kuma arzikin ƴaƴanta ko ina suke a duniya. Saboda ka shakka babu, za mu bincika, kuma insha Allah za mu dau mataki yadda ya kamata.
Kasancewar wannan yanki na Afirka ta Yamma ne, wato cikin wannan kungiya ta ECOWAS, irin wannan yanayi Najeriya za ta tuntubi waɗannan hukumomi kenan saboda a yi adalci kan waɗannan mutane da aka zaɓa?
Wannan shakka babu za mu yi haka, domin ka san kowa a cikin ita kanta ECOWAS, Najeriya muna da matsayi na muhimmi.
A halin yanzu dai sauran 'yan tawagar da suka tsallake rijiya da baya sun samu damar ci gaba da tafiya don isa Senegal cikin matukar juyayin abun da ya auku. Nasura da Maili kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Suba da la'a gaida Nasura da Maili Kaya da wannan rahoto. Ana tare ne da sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Yanzu ko ga baban leda ci gaban labaran duniya.
Rundunar wanzar da zaman lafiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya da ake kira MONUSCO ta bayyana cewa an kashe wani sojan wanzar da zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya ɗaya a gabashin Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo jiya Lahadi, lokacin da aka yi wa wani jirgin sama mai saukar ungulu na dakarun wanzar da zaman lafiya lugudan wuta a sararin Samaniya. A cikin wata sanarwa da rundunar MONUSCO ta fitar ta ce wani jami'in wanzar da zaman lafiya ya samu mummunar rauni a harin, wanda bata bayyana kowanne ne ke da alhakin kai harin ba. Sanarwa bata bayyana kowanne irin makami aka harba kan jirgin ba, ko kuma abin da ya haddasa asarar rayuka. An girke dakarun wanzar da zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya mai dauke da sojoji kusan 18,200 a gabashin Congo tun bayan da ta karbi ragamar jagorancin aiki da Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi a baya a shekara ta 2010. Aikinta ya hada da tallafawa kokarin gwamnatin Congo don tabbatar da zaman lafiya a yankin da rikicin 'yan tawaye ya mamaye. Dubban mutane ne suka taru a birnin Copenhagen jiya Lahadi don nuna adawa da kudurin doka da gwamnati ta gabatar na soke ranar hutu don taimakawa wajen kara kashe kudaden tsaro. Manyan kungiyoyin kwadago na kasar ne suka shirya zanga-zangar adawa da soke hutun ranar addu'o'i da ake kira Great Prayer Day, ranar hutun Kiristoci da ke faduwa a Juma'a ta hudu bayan Ista, wanda aka fara tun a shekara ta 1686. Kungiyoyin da suka shirya zanga-zangar sun kiyasta akalla mutane 50,000 ne suka halarci zanga-zangar, wadda ta zama zanga-zanga mafi girma a Denmark cikin fiye da shekaru 10. Sai dai 'yan sandan yankin ba su ba da kiyasin taron jama'ar ba. An ba da shawarar soke hutun ne a watan Disamba bara don taimaka wajen tara kudaden haraji don karin kashe kudin tsaro a yakin da Rasha ke yi a Ukraine, kuma wani bangare ne na sabuwar gwamnatin Danish da aka kafa na shirin sake fasali da nufin shawo kan kalubale ga tsarin jin daɗin Denmark.
A gaida baban leda ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, kafin mu ci gaba sai a shakata da wannan faifan.
Dani ba be bari na ji dadi ba uban na za yaron zamani be damu da shi ba be kai shi makaranta ba aure yake tari da haifuwa kuma matan da yayan ma ya dubawa ubannin mu ku daina wannan rayuwa tana kawo damuwa ubannin mu ku daina wannan rayuwa tana kawo damuwa yau na shagi ya ga ta makaranta ba aure yake tai da haifuwa kuma matan da yayan ma ya dubawa ubannin mu ku daina wannan rayuwa tana kawo damuwa ubannin mu ku daina wannan rayuwa tana kawo damuwa yau na shaji ya da ta baba ne dani nan ban tsaya baba ne an na so ka da jin da baba ne nayi kwace
Madalla da fatan an shakata yanzu ko ga Nasiru Adamu Elikaya da shirinmu na gaba
zauren matasa
masu sauraro barkamu da dawowa sabon shirin zauren matasa na VOA da ke taba abubuwan da ke cin matasan tuwa kwariya da hanyoyin da za mu magance kalubalen da ya hada da yaki da jahilci shan miyagun kwayoyi bangar siyasa har ma da masu shiga satar mutane kaidi layoyin shirin na jihar Sokoto don ci gaba da tattaunawa da matasa kan hanyoyin bakin zare na magance kalubalen tsaro a wasu sassan na jihar musamman ma dai karamar hukumar Isa da sabon birni inda wasu matasa da suka bude kan haddasa cikas ga salama Makon jiya Bilyamin Umar na Kasari na magana ne kan yadda ya dace a ja matasa a jika don dora su kan turba mai kyau daga waɗanda suka samu madafun iko da hakan zai sa a samu sakamako mai ma'ana maimakon barin ɗabi'ar fafa gora ranar tafiya. Matasan sun haɗa da activist Hassan Binanci, Musa Yahaya Muhammad, Comrade Umar Bello Da'in, Ummul Khairi Abdullahi, Abdulaziz Muhammad Asada, Aliyu Haidar Dingyadi, Bilyamin Umar na Kasari, Aminu Al-Husaini Amanawa, Yakubu Abubakar da Habiba Hakimi. Matasa ku biyo ni mu shiga zauren.
wani abu da ya kamata a ce ya aiwatar wanda zai ce da kasar nan gaba ya kasance shi ya sa a gaba. Mun kasance muna ta zargin shugabanni ba sa wannan sun kasa. To ai akwai abin da ake cewa su kusan sun fara gangarowa ne daga inda suka hau. Mu kuma yanzu muke hawa. Me yasa ba za mu yi tunanin yin abubuwan da za su gyara mana gobenmu ba? Domin mu za ta amfana saboda mu muke matasan nan, mu muke da ƙarfi a jika, mu muke da shekarun da muke da ƙarfin iya aiwatar da kuma menene.
Matasa ku dakata.
Ya kamata a ce mun ba da gudunmuwa a wannan matsala ta tsaro.
A madadin matasan
na
jihar Sokoto,
jama'an tsaro da bayanan da za su taimaka musu wajen kaiwa ga nasara a wannan matsala.
Na farko kenan.
Na biyu, mostly a kan za ka samu matasa ne suke fadawa cikin wannan matsala. Me yasa ba za mu dinga shirya taruka ba domin wayar da matasan mu matsalar nan a kan irin wannan tsatsauran ra'ayi da makamantansu? Idan kila cikin mutum 100 idan aka shirya taron aka waye musu da kai, illa akwai masu ne aiwatarwa cikin mutum 100 alal misali aka samu mutum 10, kaga matsalan ta ragu kuma za a samu mafita. To ni ina gani idan aka aiwatar da wannan insha Allah goben mu za ta yi kyau kuma mu za ta amfana, kuma wannan takin da aka dade ana mana na shugabannin gobe zai tabbata goben ta zama tamu mulkin Najeriya, mulkin jihar Sokoto, Najeriya ma ta kasance giyo na yar Afrika kamar yadda ake mata take.
Aminu, Aminu, akwai abin da ka faɗa wanda ya min dake ya burge na matasa hawa suke su ko wata kila waɗanda suke gaba wato sun gangaro akwai wato wanda ya gangaro ya san ya gangaro, wanda yake hawa ma ya san cewa shi ma hawan yake kenan.
Ai abin da yake faruwa idan muna ganin cewa su shugabannin kila ba sa kyauta muna saboda suna ganin ai su yanzu ba lokacin su bane na samartaka da suke da kurciya da karfin iya aiwatarwa. Mu idan mu har yanzu muna da daman saboda idan muka gyara kasar mu ta ci gaba, mu za ta amfana, mu za mu gina Najeriya a matsayin mu na matasa saboda yanzu ne muke da namu lokacin. Saboda aka samu duk lokacin da aka ce mutum yana da shekaru 18 zuwa 35, to fa lokacin yake da karfin iya aiwatarwa da matin kare duk wani abu. Sabanin idan mutum ya haura 40 din nan to ya fara gangara, za ka daga nan yau rashin lafiya wannan gobe wannan gobe wannan har dai mu koma ga inda za mu je din.
Williamino Umar na gasari.
Na'am. To mafita kusan sauran matasa sun faɗa. Ƙarin bayani da zan yi akan nan shine na farko dai musamman yasan 'yan siyasa su kasance masu tunanin menene gobe za ta haifar. Idan na ce menene gobe za ta haifar, kada su lalata ƙwaƙwalwar matasa, kuma daga baya matasan nan idan suka zama waɗanda ba su ba iya zama tare da su, so wannan abun zai iya shafar 'ya'yansu da kuma al'umma wanda su kansu ba za su samu zaman lafiyar da suke bukata ba, saboda shi mulki yana da lokaci. So kaga idan ka kada mulkin ka kuma ya kasance ta'addancin nan da ka assasa ko kuma ka taimaka ya faru, kaga daga baya kuma zai dawo ya kasance kana da dan kusan mafita, wanda kuma kana da damar da za ka yi samar da mafita ga wannan lokacin baka yi amfani da wannan damar ba. So kaga akwai bukatar su kasance masu tunanin menene gobe za ta haifar. Wayannan matasan dai su ne shugabannin gobe, kuma ya kasance a ba su kwarin gwiwa, a jawo su a cikin shugabanci ko wani bangare, wanda hakan zai sa tun suna kananan matasan su za su gani su san yadda ake aiwatar da shugabanci. Hakan zai kara karfa musu gwiwa su shigo idan lokacin su yayi, za su yi shugabanci kamar yadda waɗanda suka gabata suka yi. Idan muka duba a lokutan baya, kusan waɗanda suka gyara Najeriya fa suna cikin shekarun matasantaka ne, wanda kuma yanzu za a ga kusan sai 'yan shekara 60-70 su ne ake ganin su suke iya gyara Najeriya.
Don ko wanda yana shekara yana 32 ma ya mulkin Najeriya ai.
So ka gani, so amma yanzu kusan yanzu in ka duba wasu ma kusan lafiyar su ne ma kawai suke kusan kokarin nema, ba ma ko kusan shugabancin ne suka sa gaba ba, saboda sun za sun cimma gurin da suke so, suna kan kujerun mulki. So za ga kuma daga baya sufa ya zo ko kuma kasawa gajiya ta shigo, so za ga kuma daga baya ba a iya wannan jiganiyar yau ciwo gobe lafiya, kaga haka za a kare kusan abubuwan ba za a ce komai ba ne.
Yana Aliyu Haidar Dingyaji.
Aliyu ya fita.
To ina Abdulaziz Muhammad Asana.
Ma'ana nasar ne abinda nake gani mafita shi ne gaskiya tun farko asasi ya kamata a ce tun wurin ba da tarbiyyar nan waye su kula, wurin ba ƴaƴan su tarbiya ta gari da kuma kula da su da mu'amalar su da waɗanne irin mutane ya kamata su yi mu'amala da su. Bayan haka nan kuma shine shugabanni kamar yadda ake ta faɗi to su yi adalci akan waɗanda suke mulki. Mu kuma waɗanda ake mulki mu kuma ko yaushe mu kwatanta yin adalci ga shugabannin nan. Idan sun da suka yi daidai abinda ya kan suka yi daidai mu yaba musu mu tabbatar shi su akan na cewa su yi wannan daidai. Su kuma su kasance masu ɗaukar shawarwari na gari wanda duk lokacin da aka ga su yi wani abu wanda ya basu buɗe wani sashi wanda na sauraron ƙorafe-ƙorafen mutane da kuma sauraron shawarwari wanda idan aka yi haka insha Allah za a samu fita da yarda Allah.
Ummul Khairi Abdullahi.
Na'am. To ni dai kira na yanzu ga matasa shi ne. Ina kira ga matasa su dogara da kansu su nemi sana'a ko mai kankantar ta shi zai ƙara jaye da su daga miyagun abubuwa irin shaye-shaye daban ga siyasa. Ina kira gare su da su nemi sana'a ko mai kankantar ta. Dan a kwanakin baya ma akwai wata kungiya ta mu da muka je muka ba matasa. Sai da muka ba matasa taimako. Daga baya sai gashi ko da muka koma mun aza su kan sana'o'i mun ba su sana'o'i wasu su yi faci wasu mun kai su wurin gyaran mashin ko da muka dawo muka tarar da wasu akan rumfar siyasa sun koma inda muka ɗauko su kaga ba dani.
Sun watsar da sana'ar kenan.
Sun watsar da sana'a shi guda ma da muka je muka tambaye shi ina injimin da muka ba shi na faci cewa ya sayar. Shi wanda muka kai wurin mai gyara wurin mai koyon gyaran mashin. Shi dai ya ce can yana zuwa can ba daɗewa ba yake yana zuwa yana iya sati biyu bai zo ba. To ƙarama ɗaya da muka kai shi wurin gyaran manyan motoci shi ya dage saboda kullum baban shi ke ɗaukar shi da mashin ya kai shi. In marece ya yi baban shi in ya dawo kasuwa ya biyo ya ɗauko shi su yi gida. Amma su waɗanda saura sun koma cikin bangar siyasa kuma cikin muka ɗauko su muka taimaka musu saboda mu jayar da suwa su dogara da kansu saboda idan suna dogara da kansu ta'addanci zai kauce daga idanunsu.
Haka ne comrade Umar Bello da in.
Assalamu alaikum. A gaskiya ni akwai abubuwa guda biyu da na ganin su amma hita wanda kuma tun asalin harko ya kamata a ce an kula su. Ban mancewa tun lokacin da ina karami kwarai ko firamare ban gama ba. Hullawa ga ina dogon hulla abokina in baba na gani da sai ya ce ina ka zo da hullaga.
Matasa ku dakata a nan makon gobe in Allah ya kai mu ma ɗora. A madadin matasan na jihar Sokoto, ni Nasiru Adamu Eli Kaya da na shirya na gabatar ke cewa sai Allah ya kai mu wani makon.
Wassalamu alaikum.
Faida Nasiru Adamu Eli Kaya. Kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga baban gidan Jibrin da sharhin jaridun Najeriya.
Sharhin jaridun ne da jaridar Daily Trust. Daya daga cikin manyan labaran tana cewa shugaban kasa Muhammadu Buhari bayan gadawar da ya yi da wasu gwamnoni na jam'iyyar APC game da matsalar da ake fuskanta na sauyin kudade a kasar ya ba su tabbacin nan da kasa da kwanaki 7 zai dauki matakin da ya kamata na kawo karshen cunkoso da kuma rudani da ya biyo baya matakin babban bankin Najeriya na sauya kalan kudaden Najeriya. Shugaba Buhari ya furta hakan ne dai a lokacin da gwamnonin Najeriya karkashin tutar jam'iyyar APC suka ziyarce shi tare da bayyana masa halin da talakawa ke ciki na rashin kuɗi da kuma fatara lamarin da tuni ya fara haifar da rikici a wasu jihohi na kasar. Sai kuma jaridar leadership ɗaya daga cikin manyan labaranta na cewa a karan farko shugabannin bankuna a Najeriya sun zargi babban bankin kasar da rashin basu isassun kuɗaɗe da za su raba a bankunan su domin jama'a. Kungiyar ma'aikatan bankuna na Najeriya ita ce ta yi wannan zargi a wata sanarwa da ta fitar wanda shugabanta comrade Olosoji Oluwale ya rataba hannu. Kungiyar ma'aikatan bankunan ta bayyana cewa yanzu haka akwai wani banki a Najeriya da ke da rassa kimanin 300 amma kuma babban bankin Najeriya ya bata sabbin kuɗi naira miliyan 350 domin araba a bankunan lamarin da zai tashi kowane banki kenan naira miliyan 1. Kungiyar ta bayyana cewa ina naira miliyan 1 zai yi a rashin banki guda mai dubban asusun ajiya
sai kuma jaridar Tribune daya daga cikin manyan labaran ta na cewa masu jiha bankuna da sauran al'ummar gari sun banzama domin gudanar da wata zanga-zanga na adawa da matakin gwamnatin babban bankin kasar na canja kudade lamarin da kuma ke ci gaba da haifar da wahalhalu ga masu jiha bankuna tare da ba su iya cire kudaden su a zanga-zangar da aka gudanar a birnin Badon da lamarin ya haifar da mutuwar wani mutum guda har ila za mu koma jaridar Daily Trust daya daga cikin manyan labaran ta kuma na cewa kimanin mutane 84 ne kawai yanzu ake kyautata sun rasa rayukansu a lokacin da yan bindiga suka kai hari a wasu kauyuka da ke karamar hukumar Bakori da kuma Kankara a jihar ta Katsina. Da farko dai an bayyana cewa yan sa kai kusan 41 ne yan bindigan suka kashe a lokacin da suka yi musu kwantan barna bayan da yan bindigan suka sace wasu dabbobi suka yi daji da su. Kawai yanzu dai rahotannin da ke fitowa daga karanan hukumar guda biyu na cewa ana ci gaba da samun gawawwakin al'ummar gari da suka rasa rayukansu a lokacin harin da yan bindiga suka kai. Tare da gwamnatin jihar Katsina ta kafa wani kwamiti mai karfi domin gudanar da bincike da kuma gano musabbabin wannan hari da kuma magance shi a nan gaba. Sai kuma jaridar The Punch daya daga cikin manyan labaran ta cewa mai yiwuwa ne kungiyar masu dukan man fetur masu zaman kansu na Independence Bakitas sai shiga wani yajin aiki a yau litinin sakamakon umarni da suka samu na cewa dole ne a dawo da farashin man fetur ya koma naira 195 ko wani lita guda. Karshen shirin jaridar kenan, a huta lafiya.
To madalla a gaida baban gidan Jibrin. Kafin mu kai ga shirinmu na ƙarshe ga wannan sakon.
Talakawa ga dama zaɓe yana zuwa dama zaɓin shugaban himma mai tausayawa al'umma.
Albishirinku masu bibiyar shirin zaɓen Najeriya musamman ma a matakin jihohi. A ci gaba da kawo muku shirye-shirye da faɗakarwa da muke yi kan zaɓen. Daga ranar Laraba 1 ga watan Fabrairu za mu fara gabatar muku da rahotanni na musamman daga jihohin Najeriya kan yadda sha'anin ke shafar ɗaiɗaikun jihohi bisa ga yanayin jihar da muka haskaka ta fuskar tarihi, siyasa, zamantakewa da kuma abubuwan ci gaba. Kar ka bari a baka labari, a kasance da muryar Amurka duniya tafin hannu.
Wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma a taƙaice.
Afirka ta Kudu ta samu mutane biyu da aka tabbatar sun kamu da cutar kwalara da aka shigo da ita daga ƙetare, kamar yadda ma'aikatar lafiya ta faɗa jiya Lahadi yayin da ta yi kira da a kiyaye. Waɗanda suka kamu mata ne 'yan uwan juna da a watan Janairu suka je Malawi, inda cutar kwalara ta ɓarke tun shekarar da ta gabata da ta yi sanadin mutuwar mutane sama da 1,000 zuwa watan Janairun da ya wuce, wanda shi ne adadi mafi girma da aka samu a ƙasar. A cikin wata sanarwa da ma'aikatar lafiya ta fitar ta ce dukan majinyatan suna da alamun bayyanar cutar yayin da suka koma Johannesburg. Kamfanin dillancin labarai na Turkiya ya ce an kama mutane 15 da ake zargi da alaka da kungiyar IS mai tsatsauran ra'ayi, bayan da ofisoshin jakadancin ƙasashen yamma suka kwashe kwanaki suna gargaɗi dangane da batun tsaro. Kamfanin dillancin labarai na Anadolu ya samu wata sanarwa da 'yan sandan Istanbul suka fitar, ya ce an tsare kungiyar ne bisa zargin shirin kai hare-hare. Jami'an kashe gobara suna ta fama da barkewar gobarar daji da dama a ƙasar Chile jiya Lahadi, inda suke neman shawo kan ɗaya daga cikin bala'i mafi muni a ƙasar a tsawon shekaru, yayin da adadin waɗanda suka mutu ya ƙaru zuwa ƙalla 24 tare da jikkata wasu kusan 1,000. Ana shirin karɓar taimakon ƙasa da ƙasa jiya Lahadi daga wasu tsirarin ƙasashe da suka yi alƙawarin samar da kayayyaki da suka haɗa da jiragen sama da ƙwararrun tawagar masu kashe gobara, yayin da gobarar dajin mafi muni ta ƙona dazuzzuka da filayen noma a yankuna uku da ke kusa da tsakiyar tekun Pacific na kudancin Amurka. Rundunar wanzar da zaman lafiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya da ake kira MONUSCO ta bayyana cewa an kashe wani sojan wanzar da zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya ɗaya a gabashin Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Kongo jiya Lahadi, lokacin da aka yi wa wani jirgin sama mai saukar ungulu na dakarun wanzar da zaman lafiya lugudan wuta a sararin samaniya.
To masu sauraro, da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan hantsin. Idan Allah ya kai mu a shirinmu na la'asariya, za a ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatar da shirin, da kuma Solomon Abu da ya shirya ya bada umarni, da ban injiniyanmu na wannan hantsin, Baba Yakubu Makeri ne daga nan birnin Washington DC, nake muku fatan alkhairi. Wassalamu.